internet VOA Afrique.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Binta Sulaimaniyar ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau Talata 15 ga watan Nuwamban 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa babbar kotun tarayya da ke Abuja a Najeriya ta dakatar da ci gaba da sauraron shari'ar da gwamnati ke yi wa shugaban kungiyar IPOB Nnamdi Kanu kan zargin aikata ta'addanci da cin amanar ƙasa har sai babu ta gani. Muna kuma ɗauke da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Fari ya shirya kuma zai gabatar. Amma kafin nan, ga Hanifa Kabir Isa da halin da duniya take ciki.
Assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky yayi jawabi ga sojoji a sabon garin Kherson na Ukraine da aka kwato a ranar Litinin, inda yace Ukraine a shirye take ta samar da zaman lafiya ga daukacin kasar. Bayyanar Zelensky a Kherson ya zo ne ƴan kwanaki bayan da sojojin Rasa suka janye zuwa yankin kudu maso gabashin birnin. Daya daga cikin babban hasarar yakin da shugaban Russia Vladimir Putin yayi, wanda dakarunsa suka mamaye babban birnin yankin tun kusan farkon yakin a watan Fabrairu. Shugaban Amurka Joe Biden, wanda ke magana a wani taron manema labarai a Indonesia, ya kira mamayar da Ukraine ta yi wa Kherson a matsayin babbar nasara ga gwamnatin Kyiv. Bayan fiye da mako guda da aka kwashe ana tattaunawa kan matsalar sauyin yanayi ba tare da an cimma matsaya ba, an samu dan kwarin gwiwar cewa za a iya samun maslaha bayan da shugaban Amurka Joe Biden da takwaran aikinsa na China Xi Jinping suka gaisa cikin yanayi na fara'a a gefen taron G20 a Indonesia. Tada jijiyar wuya da ake samu tsakanin manyan kasashen biyu waɗanda suka fi gurɓata yanayi a duniya, waɗanda har ila yau haɗin kansu shi zai iya sa a cimma matsaya kan matsalar sauyin yanayi, ta sa ana fargabar samun cikas a taron shekara-shekara da Majalisar Ɗinkin Duniya ke shiryawa kan sauyin yanayi wanda ake wa lakabi da COP27. Haɗuwar ta Biden da Xi za ta iya sa a koma teburin sulhu tsakanin Amurka da China kan sauyin yanayi, wanda Beijing ta dakatar a watan Agusta don nuna rashin amincewa da ziyarar da shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta kai Taiwan. A taron na ranar Litinin, Biden da Xi sun amince da ƙarfafa manyan jami'ai kan ɓangarorin da za su iya yin haɗin gwiwa, ciki har da tunkarar sauyin yanayi, ko da yake ba a bayyana ko hakan na nufin za a koma tattaunawa ta yau da kullum ba. Akwai alamu da ke nuni da cewa 'yan jam'iyyar Republican a jiya Litinin suna dab da samun rinjaye a Majalisar Wakilai a sabuwar majalisar da za a kafa a watan Janairu mai zuwa. Tuni dai 'yan jam'iyyar Republican suka samu kujeru 212, yayin da Democrat ke da kujeru 204 a yunkurin jam'iyyun biyu na samun rinjayen kujeru 218 a majalisar mai wakilai 435. Sai dai masu sharhi kan zaben sun ce kidaya ƙuri'un da aka kada a sauran fafatawa 19 da ba a kammala ba, galibi da alama jam'iyyar Republican ce ke kan gaba, wanda a ƙarshe zai iya ba su damar kwace ikon majalisar daga hannun 'yan Democrat masu rinjaye a yanzu. Shugaban jam'iyyar Democrat Joe Biden ya nuna alamun faduwarsu a zaben majalisar wakilan, inda ya shaidawa manema labarai a gefen taron G20 a Indonesia cewa ba na tsammanin za mu yi nasara. To, ana sauraron labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Jama'a, ba Hanifa za ta kawo mana labaran duniya kashi na biyu. Amma kafin nan, babban kotun tarayya da ke Abuja a Najeriya ta dakatar da ci gaba da sauraron shari'ar da gwamnati ke yi wa shugaban kungiyar IPOB Nnamdi Kanu kan zargin aikata ta'addanci da cin amanar ƙasa har sai babu ta gani. Amma masana na ganin cewa kotu bata yi kuskure ba kan wannan mataki da ta dauka. Daga Abuja ga wakiliyar murya Amurka Halima Abdurrauf da karin bayani.
A ranar Litinin ne babbar kotun tarayya da ke Abuja ta daye ci gaba da sauraron shari'ar da gwamnati ke yi wa shugaban kungiyar IPOB Nnamdi Kanu kan zargin aikata laifin ta'addanci da cin amanar ƙasa har illa ma sha Allah. Mai shari'a Binta Nyako ce ta dakatar da shari'ar a bisa buƙatar Kanu don har zuwa lokacin da za a yi shari'a akan hukuncin kotun ɗaukar ƙara na ranar 13 ga watan Oktoba da ta wanke shi Nnamdi Kanu daga tuhumar ta'addanci da ake masa. Ko menene ake nufi da dakatar da shari'ar Nnamdi Kanu? Mai takin sanadiye masanin shari'a Barista Haruna Magashi ya ce
wannan abin da ya faru a ita babban kotun tarayya ta ƙasa dama abu ne wanda yake sananne a doka. Akwai yanayin da zai sa kotu ta daga case har illa ma sha Allah sanadiye kenan, wato ma'ana ba a sa ranar da za a dawo shari'a ba har sai waɗansu abubuwa sun faru sannan a duba yiwuwar dawowa. Tunda abin da ya faru a kotun shi Nnamdi Kanu lauyan gwamnati ya ce ba a kawo shi ba saboda ya ce ba zai zo ba, to sai shi lauyan Nnamdi Kanu din ai shi ne ya nema a daga shari'ar har illa ma sha Allah din, saboda ita gwamnati da farko ai ta kawo caji da warafa-kurafa akan shi Nnamdi Kanu akan abin da ya shafi ta'addanci. To abin da lauyan Nnamdi Kanu ya nuna shi ne irin wannan cajin da aka yi yanzu akan irinsa ne kotu ta yi watsi da wancan na farko kuma har aka tafi Supreme Court, to zai zama babu fa'ida kuma a ci gaba da sauraren irin wannan case din ita babbar kotu ta tarayya. Ya dace ne a bari har sai ita Supreme Court ta yi hukunci akan shi. Wannan hukunci da aka ce na a saki Nnamdi Kanu a maida shi kasar Kenya ya yi daidai ko bai daidai ba, kafin kuma a ce za a zo a sake dora masa wasu caji.
Al'amarin na shari'ar Nnamdi Kanu dai ya kawo tsaiko ga wasu ƙararraki guda biyu da aka gabatar da su a gaban babbar kotun tarayyar kasar, inda aka dakatar da su har illa ma sha Allah saboda wannan dalili na shari'ar da ake yi wa Kanu. A wani bangare kuma fitaccen lauya Barista Mai Nasara Kogo ya ce
wannan magana ta Nnamdi Kanu abinda kotu ta yi shine abinda ya kamata dama a yi, domin bayan da aka samu wancan hukunci na kotu wanda yake ta soke dalilai da aka bada wanda yake yasa aka kamo shi daga kasar Kenya, to ita kuma gwamnatin tarayya sai ta dauka kara akan wannan. To tunda magana ta kai a matakin kotun dauka kara, to bai kamata kotu ta kasa kuma ta zo ta ci gaba da saurare ba, domin magana da ake yi shine su lauyoyin Nnamdi Kanu sun ce ai an wanke shi su bulbe da laifi, su kuma gwamnatin tarayya sun ce a wancan hukunci bai kunshi wanke shi duka ba, ya kunshi kawai magana ce ta hanyar da aka bi aka kamo shi daga kasar Kenya. Amma waɗannan laifuffuka guda bakwai suna nan daren dan kuma suna so kotu ta kasa, wato Federal High Court kenan, ta ci gaba da sauraron wannan magana. To saboda haka kotu ba za ta ci gaba da saurare ba sai idan ita kotun koli wanda take gaba da ita ta bada hukunci wanda yake yankacce. Wannan daidai ne da sashi na 230 zuwa na 304 na tsarin mulkin Najeriya, kuma su kansu ina buƙatar kotun ɗaukaka ƙara ta la'akari da wannan ta hanzarta yanke nata hukuncin, domin idan aka samu jinkiri to na kasu ne ga sashi na 36 na tsarin mulkin Najeriya, kuma na kasu ne ga doka ta hanzarta shari'o'i da ake da ita a Najeriya, wato Administration of Criminal Justice Act. Saboda haka ina fatan kotun ta kolin ta hanzarta yanke wancan hukunci domin a samu tagomashin ci gaba da wannan shari'a a matakin babbar kotu ta ƙasa, wato High Court.
Duk kokarin ji ta bakin gwamnati akan lamarin ta wayar tarho da saƙon text ya citara. A yanzu da 'yan ƙasa da masu bibiyar shari'ar za su zuba ido su ga iya tsawon lokacin da za a iba kafin a dawo kanta. Lima Abdurrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla, an gaishe ki Halima Abdurrauf. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hanifa da labaran duniya kashi na biyu.
Rahotanni daga Cameroon na cewa matsalar cin hanci da rashawa ta yi sanadiyar batun kudin sefa biliyan 43.9 a kasar a cikin shekarar 2021. Wani rahoto da hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta fitar a kasar ne ya bayyana hakan, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Muhammad Bashir Ladan ya aiko mana.
Hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta kasar Cameroon, CONAC, ta gabatar da rahotonta kan halin da ake ciki na yaki da cin hanci da rashawa a kasar a shekarar 2021 a ƙarshen mako da ya gabata. Kuma bisa ga dukkan alamun wannan matsalar ta ƙara yaduwa. CONAC ta bayyana cewa cin hanci da rashawa ya haifar da asarar kudi kimanin biliyan 43.9 na kudin sefa a Kamaru a cikin shekarar 2021 kadai. Wannan ya samo asali ne daga binciken da CONAC da majalisar ladabtar da ma'aikatan kudi CDBF da kuma kotun hukunta manyan laifuka TCS suka gudanar tare. A cikin wannan ambulan CONAC ita kadai ta bada rahoton cewa an yi barnar kimanin kudi biliyan 24.8 da asusun gwamnati yayi, ciki har da biliyan 24.2 da ke da alaka da rashin bin ka'ida da aka samu a kamfanin dawo da basussuka SRC. Wannan ya nuna cewa wannan cibiyar ta jama'a ita ce mafi amfani da cin hanci da rashawa a Kamaru a cikin shekarar 2021. Hamisu Muntari ya yi wa muryar Amurka tsokaci a matsayinsa na ɗan ƙungiyar farar hula, inda ya ce wannan rahoton CONAC ba zai canza komai kan wannan annoba ba.
Hukuma ce wadda kaman kare take mai haushi wanda ba ta iya cizo, saboda hakan nan ba abun ita dai sai ta ce ai a waje kaza an ci hanci da rashawa, kudin kasan Kamaru an batar kima miliyon fiye da 40, amma me take yi saboda ta hana wannan cin hanci da rashawa? Irin wannan hukumomi gwamnatin kasan Kamaru ta kirkiro su da yawa, kamar ANIF, kamar Supreme State Audit, kamar shi CONAC, duk ba maganin aikin da suke. In ka yi la'akari za ka ga cewa shekaran da suka fice baya mutane wanda suke kai ƙaran wanda suke cin hanci da rashawa suna da yawa, amma yanzu ba a kai rabin mutane da suke kai ƙara ba. Me yasa ka kai ƙaran ba a kaiwa? Domin an lura an ga cewa ita CONAC ita wannan hukumar ma ba aikin da take illa iyaka kawai ta ce an ɗauki wa gwamnati an ci hanci da rashawa na kaza na kaza na kaza.
Daga cikin shawarwarinsa kuma Hamisu Muntari ya ƙara da cewa
abin ganewa kuma shine ƴan Kamaru tunda ƴan aikin gwamnati ne koko suke cin hanci da rashawa wannan. Abu dalilai ne guda uku wanda za mu sani yake kawo musu wannan. Kuɗin da ake biyan su na albashi kaɗan ne, aiki kuma da za su yi da yawa. So saboda haka nan duk wanda zai aiki kun ba a biyan shi sosai bai iya samun abin da zai tafiyar da gidan shi da shi sosai, in na gani kaga sai cin hanci da rashawa ya yi yawa. Yanayin aiki a ƙasan Kamaru na aikin gwamnati ba kawai yake da shi ba, in kai la'akari ka gani. To saboda haka duk wannan abubuwan da gwamnati zai gyara sannan a ce an tsayar da cin hanci da rashawa akan hukunce-hukunce da za a saka wanda an kama mutum ga yanda za a yi da shi, ba kaman da suka yi da TCS wai in an kama mutum in ya mai da wannan kuɗin za a sake shi ba. Kaga wannan na nuna cewa ƙananan barayi za a kulle, manyan barayi za su iya ɗauka idan an kama su, mai in ba kama su ba shi kenan.
Muhammad Bashir Laden na muryar Amurka daga Yaoundé a ƙasar Kamaru.
A gaida Muhammad Bashir Laden, ƙarshen labaran duniyar kenan.
Da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro, kafin mu kai ga shirinmu na gaba bari mu shakata da wannan. Dalla, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC, inda muke watsa shirye-shiryenmu akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaramerica.com ko kuma sashen hausa.com don samun labarai da dumi-dumin su. Yanzu kuma sai shirinmu na ‘yan ƙasa da hukuma.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Ka sha ake cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin ‘yanci, mai wannan hali yaushe ne, ko mai ya faɗa mana ƙarya ne, don sallogar zambo ne.
Assare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku cikin shirin ‘yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Gaskiya ba wani takamaiman cikakken tsaro musamman abubuwa da ke gudana.
Tare da wani mai furare, komi funfun osoya, sauran garuruwa ga sunan duka famu da wuta. Duka inda waya arewa duka mu dai nan cikin kafin da ta haƙiƙeci to gaskiya ba mu da asibita.
Muna da motoci wanda suke ɗauko mana kaya irin daga arewa. Wasu lokuta ba sun yi amfani da kananan motoci da wilbaro a shigo da kayan kasuwa sakamakon bamu da hanya.
Muna da motar kad da mu da ‘ya’yanmu duk wani wanda ya sake zakalowa ko wani sanata ko ɗan majalisa ko wata so iya baya sai mana mu zo mu yi shi ko wani makamancin za mu zaune da shi mu ce signing agreement ga abin da muke bukata a yi mana. Kuma bai mana ba za mu saurare su ba.
Al’ummar arewacin Najeriya kenan mazauna yankin kudu maso yammacin ƙasar suke kokawa akan ƙalubalen rashin ababen more rayuwa da suke fama da shi.
Yau ga wasu lantu ke nukura don mun san ‘yance mun nasara, wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulma tsakani don akara ko ofa gama ko sun gara.
Madalla, Mazare cin gajiyar ababen more rayuwa kamar hasken lantarki da ruwan sha mai tsafta da ingantattun hanyoyin mota domin zirga-zirgar al’umma da ilimi da kiwon lafiya da kuma uwa uba tsaron lafiya da dukiyar ‘yan ƙasa na cikin alamomin shugabanci na gari da salon demokaradiyya kan zo da su a kowace ƙasa. Yanzu shekaru 23 kenan ana mulkin demokaradiyya a Najeriya babu katsewa, amma har yanzu ‘yan ƙasar na ci gaba da kokawa akan rashin samun waɗancan abubuwa daga gwamnatocin da suke zaɓa a matakai daban-daban. Al’ummar arewacin Najeriya musamman Hausawa da ke hada-hadar kasuwanci da sauran al’amuran rayuwar yau da kullum a jihohin Lagos da Oyo da Ogun da Osun da kuma Ekiti dukkaninsu a yankin kudu maso yammacin ƙasar na ƙorafin rashin kula da haƙoƙinsu na ‘yan ƙasa musamman ta fuskar kiwon lafiya da ilimi da sha'anin hanyoyin mota da ma muhallinsu. Kamar yadda za ku ji cikin wata tattaunawa tasu da wakilin sashen Hausa Hassan Umaru Tambol.
Kana magana da labaran Isa Tubali, amma mazaunin Usun suke Garejin Olode. To a nan dai jihar Muta Usun mu mazaunan Garejin Olode muna zaman lafiya. Muna da matsala gaskiya ta wutar lantarki ba mu da wuta. Yau mun kai shekara 12 ba mu da wuta cikin zafi muke. Duk da waya kasaya wallahi cajin generator muke. A shekara 12 nan mu banda hasken rana ba abinda muka gani a Garejin Olode.
Kamar banda nan Garejin Olode a ina kuma kuke da matsalar wuta a nan jihar Osun?
Kace garejin Olode mai furare, komi funfun osoya, sauran garuruwa ga sunan duka famu da wuta. Duk gwamnatin da an karɓar mu a nan ɓangaren Ekete da local government gabaki ɗaya sai mun riga kawo zaɓenmu. Mun kai ma rep ɗin mu kuka, Benjamin Patel da mun kai na kukan bamu da wuta shi kan sha sani. Amma sun yi ƙoƙari sun biya kuɗin wutar su ta fita yanzu, amma mu garejin Olode ko oho.
Sunana Muhammad Falalu Ahmed daga Akure Ondo State. Muna da matsaloli na hanya, shine babban cikas ɗinmu wanda muna da motoci wanda suke ɗauko mana kaya irin daga arewa suna shigowa da su. Wasu lokuta ba su yan tsaya wasu wurare an aje an yi amfani da kananan motoci da wilbaro a shigo da kayan kasuwa sakamakon bamu da hanya.
Kamar wannan matsala ta rashin hanya ta daɗe a nan jihar Ondo?
Gaskiya ta daɗe, sai yanzu wannan shekarar muka samu wannan gwamnatin mai ci suka zo suka yi mana kwalbati, muna tunanin za su zo daga baya a ci gaba da wannan aiki kuma daga ƙarshe dai abin da ya zan kamar an shuka dusa.
kamar banda nan kasuwar ku ta Ondo, kamar unguwannin da kuke zama su ma suna da matsalolin hanyoyi?
Unguwanni gaskiya wasu wurare suna da matsaloli, wasu kuma ana nan ana sabunta musu hanyoyin da suka samu matsala, amma dai mu dai yankin mu muke da matsala hanya, amma can wasu wurare waɗanda cikin gari suna nan suna da sabunta hanya.
Kun taba tuntubar hukuma game da wannan matsala ta hanya?
Kun tuntube hukuma ya kai so uku, dalilin tuntuba hukuma ya sa aka zo wani lokaci aka yi mana wannan gadar briefing, aka zo aka ce za a yi mana aiki, aka ba da lokaci. To matsala aikin daga yan kwangilan ne daga gwamnatin dai har yanzu dai shiru.
To kun koma bibiya wannan matsala ku ji inda ta karangahe?
Mun bibiye commissioner ayyuka na jaha da yake muna local government ɗaya da shi, yake ce mana to zai kai korafin mu. To tun a wannan lokacin dai shiru har yanzu dai ba labari, muna dauko manyan motoci ne da kananan motoci. Kaga idan damana ta kama aka samu matsala sai a samu tsawon awanni ko in ce maka yinni biyu ko uku kafin a sauke. Sometimes wasu kaya masu lalacewa ne.
Sunana Alhaji Musa Kanga, mazaunin jiha Ikiti. Mu muna cikin kafidar ta jiha Ikiti, Ado Ikiti. Duka inda waya arewa suke, mu dai nan cikin kafidar ta jiha Ikiti. To gaskiya ba mu da asibita. Wannan ma a gwamnati ana cewa to mu jira za a yi mana.
Zuwa wannan lokaci ne aka ce ku jira kafin a yi muku asibiti?
To wannan dai gwamnatin ta shude ta kai da bayani yace mu jira kafin sabo gwamnati ta zo tunda ya karkare tenewa ce. Sakona dai zuwa ga wannan sabo gwamnati muna neman alhorma a matsayin mu Hausa mazauna jiha Ikiti, muna neman alhorma a taimaka mana da asibiti wanda yake family ce ta mallakar Hausawa.
To nan gaba a cikin shirin za ku ji kalubalen da ƴan arewa mazauna jihohin Lagos da Ogun ke fuskanta da kuma martanin hukumomin jihohin yankin guda shida.
An manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roƙo da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci. To sai ka ga an more ƴanci, wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna. Kullum ka gano sabon fitina, jayayya ko neman magana, sai an so juna.
Madalla basare kamar sauran takwarorin su, wakilin sashen Hausa Hassan Umar Tambuwal ya tattauna da ƴan arewa mazauna jihohin Lagos da Ogun game da wannan batu na samar da ababen kyautata rayuwa ga ƴan ƙasa.
Sunana Alhaji Adamu Dan Sada Biki, mazaunin Lagos. Lagos dai tana da irin makarantunta wanda take da suna ta, wanda dama mu ma nan muka zo muka da su sama da shekara 20 baya, amma babu wata makaranta wata gwamnati ta zo ta yi mana ita domin wai biyan bukatun mu ko kuma mu ƴan arewa, wanda kuma kusan in tabbatar maka da Lagos State Administration din su gabaki dai akwai ƙura'a 2000 a Lagos State wanda take cin gwamna. Mu ina tabbatar maka muna da 800 ciki wanda muke da BBC card muke fitowa mu zabe su, amma mu ba sa mana kauri.
Da a ce an yi muku makaranta nan don ƴan arewa, kamar yaro nawa za ka kyasta cewa zai shiga wannan makaranta?
Wallahi in tabbatar maka a yanzu tun da nake ma akwai wata unguwa ta Hausawa guda uku, ina tabbatar maka da in ka zo unguwan nan za ka yi tunanin ma cewa ƴan amma arewa Allah akwai yara sama da 5,000 wanda kuma karatun ma ya gagare saboda wani ita kanta ta gwamnatin kuɗi suke biya ballanta na kuma private. Saboda haka inda gwamnatin za ta yi mana wannan da za mu yi matuƙar farin cikin abin da ta yi mana.
To kun taɓa zuwa wurin gwamnati ko wata hukumar ilimi?
Ba na mantawa da daɗewa akwai Alhaji Umar na Gwaggo sarkin Alabar Rago, ya yi iya ƙoƙarinsa domin ya ga cewa mu ma mun rinƙa fantalan wani tagomashi wanda mu mazauna arewa muke a nan, kamar sai ma mana wani makarantu ko asibiti ko wani makamashinsu da na more wajen daji, amma mun yi iya ƙoƙarin mu ba. Daga wannan lokacin ko muka tattara muka zira musu ido muna kallon matakin kawai da muke tunanin ɗauka a tare da mu. Kowanne daga cikin mu kanmu ya waye, muna da BBC card, muna da voter card, da mu da 'ya'yanmu bi aka sare duk wanda ya kawo ƙarfi. Duk wani wanda ya sake zakalowa ko wani sanata ko dan majalisa ko wata so iba ya zo ya ce mana mu zo mu yi shi ko wani makamancin, za mu zauna da shi mu ce signing agreement ga abin da muke bukata a yi mana. In ba bai mana ba ba za mu saurare su ba.
Sunana Aliyu Muhammad, a nan mazaunin Adeku take nan. Gaskiya ba wani takamaiman cikakken tsaro musamman musamman abubuwa da ke gudana tunda yanzu a gaban dan sanda yanzu wanda yake dan area zai iya tare ta in kana hawan babur ga dan sanda bai tambaye ka cikin takardun mashin ba ya tsaya tambaye ka takardun mashin kuma duk abin da zai yi ma ba dan sanda ya ce saboda ni jama'a ta kai kara wani zigin wajen yan sanda wanda ma in kana da wani abun nan game da wani dan area ko zone da yake babba ka gaya mai zai yi ma magani akan dan sanda wani zigin
dangane da haka ne wakilin namu ya nemi jin ta bakin hukumomin da suka kamata a waɗannan jihohi guda shida na yankin kudu maso yammacin Najeriya wato Lagos da Oyo da Ogun da Ondo da Osun da kuma Ekiti amma bai cimma nasara ba domin kwamishinan labaru na jihar Oyo ne kawai ya amsa kiran wayarsa amma shi ma hakuri ya bayar bisa alƙawarin cewa zai yi bayani daga baya masarare ƙarshen shirin yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Hassan Umar Tambuwal Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka cewa a huta lafiya assalamu alaikum
ilimi babban abu ne gumu shi zai kankan ga mutuncin mu a kasa shi ne akasin zulumu da yake bude kofar samu
a gaidan Mahmud Ibrahim Kwari.
Shi ne babban sha'anin wasa a wannan shekara. Ku biyo mu a wannan shirin wasanni mai ƙayatarwa inda za mu yi muku fashin baki kafin kowane wasa da ma bayan wasan za mu tattauna kan fitattun 'yan wasa da ƙungiyoyin wasan da masu horar da 'yan wasa da ma 'yan wasan baki ɗaya. Kai ba za a bar 'yan kallo a baya ba waɗanda suka bar ƙasashensu na Afirka suka je birnin Doha za mu kasance a baki ɗayan gasar. Kar ku bar a bakku a baya a wannan nishaɗin na sashen Afirka da muryar Amurka ku bar mu more wannan gasar ƙwallon ƙafa mai ƙayatarwa tare.
Da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai a taƙaice.
A taƙaicen bayan fiye da mako guda da aka kwashe ana tattaunawa kan matsalar sauyin yanayi ba tare da an cimma matsaya ba an samu dan ƙwarin gwiwar cewa za a iya samun maslaha bayan da shugaban Amurka Joe Biden da takwaransa na China Xi Jinping suka gaisa cikin yanayi na fara'a a gefen taron G20 a Indonesia. Tada jijiyar wuya da ake samu tsakanin manyan ƙasashen biyu waɗanda suka fi gurɓata yanayi a duniya waɗanda har ila yau haɗin kansu shi zai iya sa a cimma matsaya kan matsalar sauyin yanayin ta sa ana fargabar samun cikas a taron shekara-shekara da Majalisar Ɗinkin Duniya ke shiryawa kan sauyin yanayi wanda ake wa laƙabi da COP27. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi jawabi ga sojoji a sabon garin Kherson na Ukraine da aka kwato a ranar Litinin inda ya ce Ukraine a shirye take ta samar da zaman lafiya ga daukacin kasar. Bayyanar Zelensky a Kherson ya zo ne 'yan kwanaki bayan da sojojin Russia suka janye zuwa yakin kudu maso gabashin birnin. Daya daga cikin babban hasarar yakin da shugaban Russia Vladimir Putin ya yi wanda dakarunsa suka mamaye babban birnin yankin tun kusan farkon yakin a watan Fabrairu. To a ƙarshe akwai alamu da ke nuna cewa 'yan jam'iyyar Republican a jiya Litinin suna dab da samun rinjaye a majalisar wakilai a sabuwar majalisar da za a kafa a watan Janairu mai zuwa. Tuni dai 'yan jam'iyyar Republican suka samu kujeru 212 yayin da Democrat ke da kujeru 204 a yunkurin jam'iyyun biyu na samun rinjayen kujeru 218 a majalisar mai wakilai 435.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato ƙarfe 3 kenan agogon Ghana za ku jo su abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatarwa da kuma Solomon Abo da ya bada umarni na injiniyanmu na yau ni ce taku inda Suleimani Rana ke muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Huta lafiya, ma'assalam.